Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM kamar yadda aka saba. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a fada kai tsaye a yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
Safinatu Sa'ad Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Litinin 6 ga watan Maris din shekarar 2017, za mu yi magana ne akan yadda wasu iyayen ka iya aikata kowane irin nau'in cin mutunci ga junansu ko a gaban ƴaƴansu da zarar rai ya ɓaci.
To, wace irin illa wannan halayyar kan haifar wa ƴaƴanmu ne?
Shi yasa wani lokaci zaka ga ana magana ana cewa wane ya tsufa, gashi matar shi da ƴaƴan shi duk sun yi biris da shi. Ba don wani abu bane, saboda baka kyautata musu lokacin da ya kamata ka kyautata musu ba. Yanzu ton ɗinka ya zo ya zagayo na su, ya kamata su kyautata maka, amma kowa ya ɗauki hannu. Kuma kai, yanda ambassador ya ce shi namiji fa shi ne babba a kowane lokaci, ita mace ita ce ƙasa. Saboda haka dole wani abun sai ka ɗauki girmanka. Mu mata ana cewa muna da rauni, mun yadda kuma muna da rauni, maganan gaskiya, ko tsakaninmu ko ƙawaye haka. Saboda haka kai namiji dole wani abun sai ka kai zuciyarka nesa.
Akwai amsar ku game da tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter.
Tambayar da muka a shafukan namu na Facebook da Twitter ita ce, shin ya kuke kallon yadda wasu ma'aurata ke iya aikata kowane irin nau'in cin mutunci ga junansu a gaban ƴaƴansu idan rai ya ɓaci?
Sakon farko daga Sumali Yusufari ya ce, yau da gobe shirin wayar da kai, ko shakka babu zamantakewa kowace iri ana samun saɓani. Domin yau da gobe bai bar komai ba, mafita ita ce ci gaba da yin haƙuri. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a daina yin fushi, yanana ta har so uku.
Sai Ibrahim Rabilu Tsafe ya ce, salam yau da gobe. A gaskiya irin waɗannan ma'auratan ga dukkan alamu suna da ƙarancin tarbiyya, domin ƴaƴan nasu za su ɗauki irin duk halayyar da suke nunawa. Fatan iyayen da ke wannan halin za su hankalta. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai Jakariya Zainabu Rano ta ce, yau da gobe hakan san bai dace ba.
Sai Zakariya Abubakar ya ce, a gaskiya hakan bai dace ba, domin yaro daga iyayensa yake fara samun tarbiyya.
Sai Ibrahim Guti Ilyas ya ce, gaskiya bai dace ba, ai yaran suke sakawa a cikin kunya, kuma yana ɓata tarbiyyar yaran, saboda yaro abin da ya ga ana yi shi zai yi.
Sai Balangwaru Wai Rano ya ce, a yau da gobe wannan maganar ku dutse ce, wallahi cin mutuncin ma'aurata da suke majunansu ba kyau.
Sai Muhammad Haruna Sa'idawa Gashuwa ya ce, salam yau da gobe. A gaskiya rashin sanin mahimmancin iyali ne yake kawo haka.
Sai Comrade Abdulaziz Idris Ningi ya ce, rashin sanin aure a addinin Musulunci, kai ko da a Christianity ne ma, da kuma zamantakewa, sannan ba sa ɗaukar aure ibada ce illa don burgewa wajen biyan bukata, yana daga cikin yawan 'yan ta'addan da muke samu a al'ummar ƙasar nan. Kuma wasu ma'auratan haka suka tashi suka ga iyayensu na yi. Misali, akwai wani matashi a gabana ya shiga gida ya samu mahaifinsa yana dukan mahaifiyarsa, kawai sai ya fara dukan mahaifin nasa har sai da ya ji wa mahaifin ciwo mummuna. To, kaga a musulunce dole ɗan yaron shi ma sai ya rama wa kakansa.
Bello Ishaku Shatima ya ce, a gaskiya ba daidai ba ne ma'aurata su dinga cin mutuncin junansu idan rai ya ɓace, musamman ma a gaban ƴaƴansu, domin hakan ka iya sanya ƴaƴan nasu su yi koyi da wannan mummunar ɗabi'a ta ciwa juna mutunci. Dama an ce barewa bata gudu ɗanta ya rarrafe. Allah ya kyauta.
Sai Buba Mai Gora Gashuwa ya ce, a gaskiya haka yana zubar da mutuncin ma'aurata. Ya kamata miji ko mata su dinga ɗinke matsalarsu ba tare da ƴaƴansu ko surukansu sun sani ba, a haka zaman aurensu zai yi daraja da mutunci.
Sai Adam Alhaji Zubairu kofar leda yace salam yau da gobe fatan alkhairi a gare ku hakika hakan yana faruwa idan zuciya ta baci sai dai hakan ba shi da kyau ya kamata mu rika kai zuciyar mu nesa ko dan kada ƴaƴan mu su koyi da mu
sai Shafi Abdulkadir da Makaram Zindar yace gaskiya hakan bai dace ba ya kamata ma'aurata su gyara halayyar su ta zamantakewa dan cin mutuncin junan su a gaban ƴaƴan su na cusa kiyayya tsakanin su da ƴaƴan su baya haka kuma wata hanya ce ta karan tsaye ga tarbiyyar ƴaƴan nasu in kunne ya ji jiki ya tsira
Sai Sama'il Ahmad Dikke yace yau da gobe hakika idan rai ya baci ya kamata a rika kai zuciya nesa domin kuwa duk yaron da ya taso yaga kana dukan mahaifiyarsa a gaban sa to ka sani fa yau da kullum zai iya nema ya rama mata to kaga daga nan sai ka ji furuci na fitowa daga bakin uba wanda bai dace ba kuma alhalin duk shi ya ja matsalar daga farko zuwa karshen ta
Sai Aliyu A Bawo mai yama yace yau da gobe aka ce zama wuri daya yake kawo reni haka zalika in ya zama babu wani so ko da aka yi aure to fa lalle za a samu bacin rai tsakanin ma'auratan Allah dai ya ba mu mata nagari masu addini amin
Sai Maidugu GTY Kanamma yace gaskiya bai dace ba amma za a faɗi wani abu a bari yara su yi bacci ko kuma bayan sun je makaranta
Sai Adamu Muhammad Kore Maguru yace assalamu yau da gobe madalla da wannan maudu'in da farko ina mai bakin ciki da irin wannan mummunan dabi'a na cin mutuncin juna da ma'aurata ke yi sannan ina mai yin nasiha ga waɗanda hakan ke faruwa da su dan girman Allah idan rai ya baci to kar hankali ya bata da ƙarshe ina addu'ar Allah ya bawa ma'aurata hakuri mai yawa dan zama aure zama ne na hakuri Na gode yau da gobe.
To sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @garba sabiola yace idan babu adalci a tsakanin ma'aurata dole za a samu irin haka.
Sai a ce Hu Fulani yace hakika cin mutuncin mace gaban ƴaƴanta wannan sansan bai dace ba da fatan mazajen mu za su daina.
Sai @hafiz balarabe yace tabbas ya kamata ma'aurata suke hakurin zama da juna domin kuwa zaman aure sai da kai zuciya nesa.
Su daga ƙarshe @muhammad kaura owan yace wannan san bai dace ba kasancewar ƴaƴan da iyayen suke cin mutuncin juna a gaban su kuma sukan iya koyon yadda iyayen ke yi.
To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
Lallai kan mun gode kan ta bakin ta cigaba
wallahi kan magana ne kan sosai
aka
yanda iyaye yake in yara suka tashi cikin irin wannan yanayin da ake rikici ko da yaushe bincike ya nuna ba suna ta yana shafar hankalin su
da
za su tashi cikin tsoro da
fargaba ai zaki ga ma irin yaro ko cikin tsararrake shi yake zaki ga halin shi ya fita daban
saboda abin da yana cutar yara yana dukan yara ma yana gani abin da ke faruwa ba
kai to Allah ya sa mu dace
Maryama Bima Usman barka da dawowa da hutu
wa na bi sannun ku da kokari kuma
barka da dawowa
yawa masauraro kuma barkan ku da dawowa haka da zaki haduwa da ni din eh to Safinatu da Maryam din dai har ila yau tattauna a cikin shirin da wasu masu sharhi akan al'amuran matasa ne da kullum wato ambassador Muktar Gashash da kuma Hajiya Badiya Dauda Mani game da wannan batu na babatu a tsakani ko kuma a gaban ƴaƴa haka da ma'aurata wasu sukan yi cin mutuncin juna ko musamman rai ya baci to bari mu je da suka tattauna din bismillah
to masu saurare ga mutare da ambassador Muktar Gashash da Hajiya Badiya Dauda Mani zamu yi magana ne game da abinda muke tunanin yana daga cikin abubuwan da ke bata tarbiyya yanzu a wannan zamanin wato fada da iyaye suke yi gaban yara to ambassador ya kake ganin wannan na daga cikin abubuwan da ke sa tarbiyya tana lalacewa kamar fada da iyaye suke yi gaban yara
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to da yawa dai yaro yakan fara jin tsoron wani abu a sakamakon yaga iyaye kuma suna jin tsoron abu ma'ana zaki ga ayyancin fadan mai gida ne yake yi wa uwar gida to shi kuma yaro ya taso ne yaga wannan bangwaye guda biyu ba shi da sama da su a rayuwarsa to kuma yaga ana samun sabani ko kuma ana yawa uwarsa fada na babu gaira babu dalili ma wani lokaci dan so kin ga zai dinga tsorata cewar ya dinga ganin ma rashin girman shi kansa uban kun kuma abin yana zuwa wani lokaci ne a juye zaki ko uwar ce take ku ban fada dan akan samu haka to shi ma sai kiga yara suna kallon wannan abin kaman wani wato idan su abin ya zo kansu to su da suke kalana ma ai ba fadan karshen ta hadiye su za a yi to sai kiga yaro yana samun tsoro kuma da firgici wani lokaci tunda waɗanda zai gaya wa in abu ya dame shi to kuma ya ga cewa su ne kullum suke wannan cece kuce to zai so ma wani lokaci ya dinga rabuwa da su ko da inda ma suke to shine za ki ga yaro yana fita yana tafiya makota ko yana tafiya wajen wasu dai mutane daban inda ya ga cewa hankalinsa zai fi kwanciya
to malama Badiya
na'am
kin man za ki ga wasu yaran irin kamar yaro haka aka ga irin in ya taso haka kamar yana da irin saurin fushi ko yana da irin in ya shiga cikin tsararraki shi haka yana da irin kamar zalunci haka ko to ana tunanin kamar abin daga gida ne kina ganin wannan sa'in sa da iyaye suke yana daga cikin abin da ke haddasa haka
eh kwarai kuwa su iyaye fa su ne katangar misali a yara na farko duk wanda ya karanta abin da iyaye suke a wurin da to gaskiya ya cuci kanshi kuma ya cuci ƴaƴan shi saboda yaro tun yana dan karami kafin ma ya zama ya samu wayo duk abin da iyayen shi suke yana ne yana kallo kuma yana koyi da shi in ya zama na cewa a gida kullun ana fada ana tashin hankali to shi a wurin shi zai dauka cewa to ai wannan shine daidai yanda rayuwa ya kamata ta tafi saboda iyayen nan fa bai da wasu kaman su to duk wani misali na duniya daga wurin iyayen shi ne zai fara gani idan uba ne yake da fada ko uwa ce take da fada to duka za a samu wannan yaro zai ga cewa ai shi abinda iyaye suke yi ba laifi bane shine daidai kuma sannan akwai kuma ana samun matsalan na cewa ko maybe ko uba ne yake fada kullun da uwa yana ko wani lokaci kiga har ya kai ga duka saboda haka yaro zai tashi da wannan tunanin cewa ai matar shi in namiji ne ai matar shi dama ya kamata ya duke ta tunda ya ga baban shi nayi in mace ce kuma ta shiga gidan mai dukan ta kuma za ta ga cewa ai wannan duk haka ya kamata banda haka kuma in suka fita waje kuma a wurin su a ganin su don sun yi fada da wani a waje ba komai bane saboda su wa'annan iyaye da ya kamata su ne dakin misali a wurin su ne zaki gani zai suna yi saboda haka yaro zai ga ko dan yayi shi ba wani abu bane
to kamar yadda wasu iyaye al misali su zauna su ta fadi wa ƴaƴan gashi ya min kaza yayi min kaza wannan ya kuke kallon shi kuma
shine babban kuskure saboda bai kamata tsakanin mata da mijinta ko ƴaƴan su bai kamata su ji ba balantana wani na waje sai in magana yayi tsauri yanda ba yanda za a yi idan ita mahaifiya tana shiga tsakanin da da mahaifi to me tai kenan ko kuma shi mahaifi yana shiga tsakanin akwai wanda za su ko kullun ba su da maganan arziki na fada akan junan su ko a gaban ƴaƴan su to ya za a yi tarbiya ta yi kyau ya za a yi in kai ma yaro fada kai zaton cewa zai saurare ka tunda ka riga ka kaskantar da kanka ka kaskantar da mahaifiyar shi ko mahaifin shi a wurin shi to wa zai ji sai to lokacin ne tarbiya za ta gurbata saboda shi yaro ba zai iya tsayawa ya magana da iyayen shi yanda ya kamata ba ya gummace ya fita waje yaje ya samu wasu wanda ana tsoron cewa abin da su za su nuna mishi ba shine daidai ba
to ambassador me zaka ce game da wannan
shi dai kin san yaro gaba ɗaya rayuwarsa yakan ji tsoron duk wani abu da ya saba wa dabi'ar da ya taso a kanta yanzu kamar ko ruwan sama ake akai tsawa zaki ga yaro ya fita a guje ya tafi wajen uwarsa ya rungu wanda wannan tsawar kawai za ta firgita shi ta sa shi cikin ɗimaituwa wanda har sai an masa bayanin menene you know kaman a tasowarsa kenan so ko da yaushe in aka fara ruwan sama zaki ga ko da ba a yi tsawar ba ma zaki ga ya tafi wajen iyaye ya zauna da su to bare a ce uba ne kullun yake dangwamar uwar yake mata fada na farko dai zaki samu ita kanta uwar sai raini ya shiga tsakaninsu da uban domin ana yi mata wannan fada ana yi mata wannan tsangwama a gaban ƴaƴanta saboda shi dan adam da Allah ya yi shi gaba ƴaƴansa wato baya son a ci mutuncin sa especially idan ana yi a gaban wani ba ma da ba yanzu misali ko danka ne kake sarrafa masa fada kana ci mutuncin sa a cikin abokan sa wallahi wata ran sai ya rama ya yi retaliation tun yana hakuri wato wata ran sai ya yunkuro ya kare kansa saboda dan adam baya son wannan amma ba ka sa shi a daki kai da shi ka kulle shi ka dake shi kai masa duk abin da zaka yi masa ba wanda ya gani wallahi ba wanda zai ji
ya sa muka sha jin labari ko muka sha gani inda yara za su taru su ma mahaifin su dukan tsiya magana ta zo ba ta yi dadi ba saboda tsakanin da da uwa ba yanda za a yi kullun kana ganin ana dukan mahaifiyarka ana ci mata mutunci saboda akwai wasu wanda gaban kowa ma za su ci ma mata so kullum ana yi idan kaga kullum ana yi wata rana sai yara suna taruwa in uba ya zo ya kai hannu su ma sai su zo sai su dora nasu su fizge shi daga jikin mahaifiyarsu su ma su doke shi to ai magana ta baci kenan ko tunda hada ya kai ga dukan mahaifin shi ai ba magana kenan kuma
magana ta gaskiya soyayya da take tsakanin da uwa tafi gaban uba ya ci mutuncin uwa a gaban danta. An magana ta masa hankali kenan, ta masa hangen nesa. Ko me za a yi sai a yi shi asiri, in bata maka kai sai ku shiga kai da ita wani guri kai mata fada. Yau ga abubuwan na zamani masu zo, irin wayoyin nan, text din nan su wane ne? Bai ma kamata ka nuna ba a zamanance, in ba a majele ba, in ka fita ko text sai kai mata. Sai abin da kike kaza nan ba, ban ji dadi ba, kaza kaza. Sai a fahimci juna.
Kwarai.
Ina ganin wannan maganar ma fada a gaban yara ba tsohon yayi ne ba. Inde ba kuma mutane wanda suka jahilci rayuwa ba har yanzu su dinga yi.
Ta yaya kai gani ya kamata su bi?
Shi na farko dai shi namiji dai shine babba a ko ina a addinance, kuma aure abu ne wanda yake da rai, kuma abu ne da aka yi shi bisa tafarki ko mataki na soyayya da juna. To ina ganin ba abin da ake bukata a cikin sa sai fahimta, kuma ai ba kowane abu ma za a maka ka zo ka nuna cewa ba a kyauta maka ba. Shi me yasa Allah yake ayi hakurin? Hakurin a aure shine ibada gaba daya. So, amma mutumin da aka auratayya ta hada kuma aka haihu aka samu zira, ai ina ganin fahimta kawai ake so a dinga samu kullum. Kuma kada a tara abubuwa a bar su dinga taruwa suna yin yawa. Kamar gyara ne a jikin mota, idan yau ka ji can yana ƙara iko gari a gyara, can ya dan balle a gyara, kar ka bari ya tare gaba sai ta durkushe. Haka rayuwa take tafiya. Idan yau matarka ta bata maka ko ke mijin ke baka miki, kar ki rike shi a rai. A ko ga kamar da na faɗa, ko a text din nan na waya, ko in ba a zo a haɗu ma a cacar bakin yara su, sai a dan buga waya in ya fita mai gida kaza din nan ni dai kaza ban ji daɗinsa ba. Taurin kan mutum in aka masa wannan za ki ji ya yi abin da ya kamata ya ci tu dala na ba a yi haƙuri. Ni na mijin sai ya ba da haƙuri ba. Saboda me? Saboda ba wanda yake ganin sa.
Kuma ambasada da ya ba da haƙurin nan shi kenan. An yi haƙurin.
Mace da sai. I'm sorry dai duk mata nake magana su mace da sai kamar jariri. An ka ke tarare.
Kwarai. Ambasada ya gano kan abin. Ya gano tsaron. To malama Badi ya yi.
Ta zame ta a cikin ƙawaye ko a cikin masu aiki ko a cikin 'ya'yanta. Ka zage ta ka ci mutuncin ta ramawa za ta yi wallahi.
Gaskiya.
Amma duk abin da kai mata in ka fita waje ka fita ke wallahi ka zannan ba ki ji daɗi ba da ki ga gani, to da Allah da Annabi ya haƙuri. Kenan ita haƙura. Shi ma kuma haka kamar da na faɗa tsohon yayi ne duniya ta wuce wannan a zauna yanzu ana ta cacar baki ana ta faɗa ana ta yaji din nan duk babu da jiji.
Ai kamar mu yanda Bahaushe ya ce zo mu zauna zo mu saɓa ko? Ko tsakanin an ce harshe da haƙori ma ana saɓawa. Tsakanin ɗa da mahaifi ana saɓawa. Ita rayuwa ta gaji haka. Saboda haka ba yanda za a ce ba zaman da ake yi wanda sabani akai-akai ba zai shigo a ciki ba, amma muddin ana zaune tare wannan ya san halin wannan. Kamar yanda ake cewa ne a ce idan miji ya tashi tsaye ke mace ke mata ki zauna, idan kuma ya zauna ke ki kwanta. Haka kuma shi ma miji idan mata ta tashi tsaye to ya zauna, in ta zauna shi ya kwanta. Dole wani sai ya bada hanya fa. Ba yanda za a yi wannan.
Na fahimce ki in ɗaya ya bi ɗaya ya tsayi.
Yawwa in ɗaya ya tashi ɗaya ya
tsayi. Ya yi zafi
sai ɗaya ya tsayi. Kuma in kana zaune da mutum balanta na mutumin da ka zauna da shekara da shekaru dole ka san halin shi kuma ka san yanda za ka tafiyar da shi. Kuma shi wannan abin da ake kira ban san da Hausa ba sai kun taya ni fassara communication. Tsakanin mata da miji wanda idan raina ya ɓaci zan gaya maka cewa cikin lalama a ka yi min abu haka ban ji daɗi ba, shi kuma zai ce to Allah sarki ki yi haƙuri ba niyyata ba kina haka shi ma haka. So in dai akwai wannan channel of communication ɗin a tsakaninsu to ba za a samu matsala ba. Amma yara suna ganin kullum kuna cikin tashin hankali. To yanzu gashi nan balantana mu nan a arewa ba abin da muke fama da shi yanzu irin shaye-shaye da yaran mu suke. Da yara da matan aure yanzu wai a ce matan aure ma suna wannan shaye-shayen. To me yasa suke? Saboda ba su samu kwanciyar hankali a wurin wanda ya kamata ya kwanta
musu da shi ba.
Yara kuma su ma hankalinsu ba kwance yake a gida ba. Saboda haka in sun fita suna neman hanyar da za su yi su manta da matsalolin da suke fuskanta da su a gida. So in gidanka bai zama cewa hankalin kowa da yake cikin shi a kwance bane, to kai ma kanka wallahi tashin hankali ba zai baka ka gama da duniya lafiya. Don ko ba dade ko ba jima sai abun ya dawo kanka. Shi yasa wani lokaci zaka ga ana magana ana cewa wane ya tsufa gashi matar shi da 'ya'yan shi duk sun yi birth da shi. ba don wani abu ne saboda baka kyautata musu lokacin da ya kamata ka kyautata musu ba. Yanzu ton ɗinka ya zo ya zagayo na su ya kamata su kyautata maka, amma kowa ya dauki hannu. Kuma kai yanda ambassador ya ce shi namiji fa shine babba a kowane lokaci, ita mace ita ce ƙasa. Saboda haka dole wani abun sai ka dauki girmanka. Mu mata ana cewa muna da rauni, mun yadda kuma muna da rauni, maganan gaskiya ko tsakanin mu ko kawaye haka. Saboda haka kai namiji dole wani abun sai ka kai zuciyarka nesa. Ba komi ne za a ci ta cacita ko kuma a zo a yi ta doki-doki. Ana fada ana menene gaban yara, yara hankalinsu ba zai kwanta ba. Kamar ni ina malaman makaranta, akwai yaran da za ka ji labarin in muna magana tsakanin mu malamai. Akwai yaran da za su zo makaranta su zo su samu malamin su ce mushi kaza ya fara a gidanmu, jiya babana ya mari mamana. To ina da
dadi ba gaskiya.
Saboda yaro yana dole yana neman hanyar da zai fada maganan da yanda zai ji dadi shi ya fada ma wani. To kaga a Siriya zo ya toni kenan, kowa ya san cewa a'a abin da yake faruwa a cikin gida.
Ambassador Malama Badiya ta yi maganar muhimmancin fahimtar juna, wato communication tsakanin ma'aurata.
Kamar da na faɗa, shi dai aure rai ne da shi, kuma bayinsa ake dan wani ya cutar da wani ba. Kuma namiji kullum shi ne babba, kuma shi ne liman mai ja gaba a sallah. Dole sai ka buɗe wato sai ka buɗe wani kamar window za mu ce, shi ne a fuskarka domin iyalinka su gaya maka abin da ya dame su. Dole ne wannan duk mai gidan da yake so zauna lafiya sai ya buɗe wannan shafi a cikin fuskarsa wanda zai ba wa iyalansa fuskar su gaya masa ne da ne. Amma wallahi za ki ga wasu mazan iyalinsa suna da bukata, suna da abin da suke su gaya masa, amma tsoro suke ma su yi musu magana. Tsoro suke su ce musu muna da bukatar kaza, ba amma magana ka bata mata ta gaya masa ba. A'a, abu na yau da gobe na rayuwa ma da take da bukata, tsoro take ta faɗa. Dan karshenta tana faɗa haya za a rufe ta da musiba, wani ma a zage ta. Bikin wannan bai dace ba. Kamar yadda nake faɗa, maza da yawa sun jahilci shi kansa menene auren, sun jahilci wannan. Ya kamata ka san abu ma kafin ka yi shi. Ni kullum abin da nake faɗa, auren ma kafin ka yi shi ya kamata ka san shi. Akwai hakkoki da Allah ya ɗora nata a kanka, kai ma ya ɗora nata a kanka. So duk wanda zai bi wannan hakkokin ya kiyaye su, ina tabbatar miki za a zauna lafiya. Saboda addini bai bar komai ba, amma wallahi ƴan gidaje kaɗan ne za ki leƙa shi ana waɗannan abubuwa.
Daga ƙarshe me kuke gani shi ne mafita?
Ni dai a ɓangare na mafita, kamar yadda na faɗa, mu kiyaye haƙƙin Allah. Mutum kuma ya ji tsoron Allah, maza su ji tsoron Allah akan iyalinsu. Na farko ka kalli cewar ta bar uwarta, ta bar ubanta, ta bar ƴan uwanta, ta bar kowa na ta rayuwarta, ta zo ta takallaba a kanka. Ba da dalilin da dan mace tana karkashin ka, zaka lokacin mutuncin ta wulakanta ta kai mata diyar da kaga dama Allah ba zai baka ba. Ina kira ga maza, to Allah da annabi su kiyaye wannan, su ma mata kuma su zama mutane masu biyayya in ka zauna lafiya.
Malama Badiya,
me zaki kara akai?
Abinda zan ce shine ya kamata yanda dai ambassador ya faɗa a kiyaye haƙƙi yanda Allah ya ce. Kuma banda wannan, duka da mace da namiji ya kamata mu gane cewa ko ma menene a duniyan nan daga gidanmu zai fara. Idan iyalinka sun ji daɗinka, to kowa ma kai kanka hankalinka zai kwanta. Kuma baka da wanda ya kai su. Sai mutum ya yi ritaya ma daga aiki, sai ya dawo gida yana neman wannan companionship ɗin, amma babu. Da yana fita aiki zai samu abokanin aiki ko a yi magana. Shi ɗan adam dole sai da mutane. To yanzu ka yi ritaya ka bar fita aiki, su kuma iyalinka ka riga ka yi terrorizing ɗinsu yanda ma kwata-kwata ma ba su iya zama da kai. Saboda kana nan ƙuyum sai tunani, sai ciwon hawan jini ya kama ka.
Lokaci ba zai ba mu wannan hira a ci gaba ba. Mun gode ƙwarai, mun gode, sai mun sake neman ku kuma mun gode ƙwarai. Allah ya ba mu sa'a. Mun gode.
Sannunku da kokari. To bari mu tafi ga kai tsaye ga mai fashin bakin al'amuran matasa yau na yau da kullum, wato Malam Kabiru Launti. Salamu alaikum daga birnin Zazzau. Malam Kabiru, kwana biyu.
Wallahi kwana biyu.
Barka da shigowa. Barka da zuwa.
Yauwa. To ka dai ji tattaunawar da su Malam Gashashi da Hajiya Badiya suka yi. To me zaka ce, muna da mintunanka kaman 5-6 da zaka mana dan farfasa mana bakin abubuwan da suka faɗa. Me zaka fara da shi?
Wato abin da nake so in ce shine ya kamata duka mutane su san cewa duk wani wanda ka gani a rayuwar nan yakan koyi ladubba ne ta hanyar abubuwa guda 5. Na farko dai shine ainihin iyalin shi. Kuma shi ne mafi kusa gare shi. Bayan iyalin shi akwai ainihin wurin da yake zaune, wato environment nashi wato makwabtansu da sauransu wanda su ne daga ya fita daga gida su zai samu na uku shine wurin ibadan shi inda yake zuwa ya zamu da ainihin mutane daban-daban daga wurare da dama na hudu shine abokanai abokanansa da yake gamuwa da su wada angwansu ko kuma a wani wuri na biyar kuma shine ainihin makaranta wato a duk waɗannan babu wanda shi muhimmanci kamar irin iyali duk abinda mutum ya koya a rayuwar shi wato ya fara koyan shi na daga gida manyan malamansa kuma shine ainihin maman shi da baban shi saboda haka duk yaron da ya tashi yaga ainihin tarbiyya tsakanin baban shi da maman shi babu shi to tabbas wannan yaron zai wuya ya samu wata tarbiyya ta gari a tsawon rayuwar shi wato babu abin takeici kamar a ce a kullum aka waye gari ko kuma kullum baba ya dawo bai da wani abin da yake kawai sai dai azazzalan ainihin ita uwa wato zai wuya ka samu a ce akwai mace wadda take azazzalan mijinta in ba wai shi mijin ya koya mata ba akwai wani abu da Hausawa suke abin nan wanda yake al'ada ce cewa ainihin mace yadda ka tankura ta haka zata tafi wato daga farkon kawo ta gidanka abin da ka nuna mata shine take tashi da shi in kaga ta koyi wani dabi'a to ina tabbatar maka wani abu ne wanda kai ka koyar da ita ba wai ta koyo shi ta zo da shi ba so duk abin da zaka yi kai a matsayinka na mai gida ya kamata a ce ka wato na ji daɗin maganar da ambassador ya ce yanzu a lokacin da muke ciki ya wuce maganar da wai duk wani abu rigima ya faru tsakanin ka da matarka a ce wai sai ka biyo ka fito tsakiyar gida ka azazzale ta a cikin sauki zaka tura mata koda a ce wa sakon WhatsApp ne ka ce wai ke abin da kai din nan bai dace ba amma ban so in yi magana gaban yara ne saboda bai kamata amma da Allah kiyaye gaba kar ayi ai komai rashin kunyanta inda kamata haka nan gaba ta ƙara yin wannan abun ba
kwarai da gaske
eh yayi wannan maganar kan kwarai
to wannan maganar ta burge ni kwarai da gaske
eh to yawa to
wannan su maza ne kawai suke azazzalan ainihin matan su
ba yawa to in ce bangaren matan kuma fa
wanda zaki ga ko kuma za ka ga cewa shi zaman gida ma ya gagare shi saboda sabon bala'i wato shi bai da kwanciyar hankali a waje ko bai da kwanciyar hankali a gida watakila ya je ya ɗebo zafinsa daga ofis yana dawowa ko kuma ya je gona ya dawo maimakon a tarbe shi da ainihin abin nan yana shiga gida kuma wani bala'in zai gamu da shi sannan kuma duk waɗannan abubuwan a ce suna faruwa ne gaban yara wato yara suna tasowa suna ganin irin waɗannan abubuwa da ke faruwa tsakaninsu na farko abin da ke koyar da su ana koyar da su rashin kunya duk lokacin da mutum ya ga ainihin iyayensa suna faɗa a gaban shi ba tare da wani abin nan ba to yana tabbatar maka duk inda ya fita zai iya yin wannan rashin kunya a gaban koma wane ne wato ya ga cewa rashin kunya wani abu ne wanda yake karɓaɓɓen abu
eh kamar ma wani abu ba ta kai ne yake gani
kuma kamar yadda nace iyaye su ne kamar malamai na ainihin yaro farkon malamai na yaro so duk abin da suka yi kawai shi yana gani a wajen shi daidai ne ai baba ne yayi ai saboda haka duk abin da mutum zai a matsayin shi na uba ko kuma matsayin ta na uwa ta tabbata cewa wannan yaron da yake gaban su yana zaune ko da bai magana yana gani abubuwan da suke faruwa yana koyo wato akwai kuskuren da mutane suke yace ai yaron karami ne bai san abin da yake ciki ba
suna ga bai sani ba
to duk abin da ya kamata mutane su gane akwai su abubuwa da kwata-kwata ba wai koyar da su ake yi ba yaro yana tashi ne ga ana yin su kawai tafi da su zan baka misali yanzu kamar yare ba wanda yake zaunar da yaro ya ce mashi wai gashi kaza din nan
kaza ake
ce mashi
sai dai kawai ga kana
ya ji iyayensa suna faɗi haka ya tashi kawai shi ma sai ya dauka
kawai ya bi jiki
to haka ɗabi'a take ita ma ya tashi ya ga ana faɗa a gidansu zage-zage a shari'a rashin mutunci da sauransu don ya tashi ba abin da zai tashi da shi sai irin waɗannan abubuwan su ne za a irin waɗannan yaran ne za a ga cewa sun addabi mutane a unguwa sun addabi mutane a yi duk inda suke sun addabi mutane saboda sun taso daman babu kunya a gida wato ainihin kamewa tsakanin miji da mata shine ake kira kunya duk lokacin da aka rasa wannan kamewa din ya zamanto gida banda ainihin cacar baki da cin mutuncin juna ba abin da ake to fa yaron da zai taso a wannan gidan shi ma ba wanda zai tashi da shi banda rashin mutunci da kuma ainihin
a cikin malam Kabir Lawanti a cikin kalma ɗaya biyu me zaka ce wa iyaye
ya kamata iyaye su kasance masu ainihin koyar da ɗabi'u kyawawa wato su zamanto masu kyawawan ɗabi'u na ɗaukan misali da akan ƴaƴansu.
To mun gode sosai malam Kabiru.
Mun gode ƙwarai.
Allah ya kai mu wani lokaci. Mun gode da ka samu lokaci. Kun faji ta bakin masu fashin baki. Na ga ɗan wani guntun sako amma
yayin da naga Isaac Usman ne yake ce eh ce idan kana son ka waye to ka lazumci sauraron VOA.
Musamman kai
mun gode ƙwarai.
To mun gode duka da kan anan zamu tattara daga Maryam da Safina Titin da ni kai na Usman kamar da madadin Dan wanda shi ne ya jagoranci shirin da Greg ba da kusanci ke injiniyan yau sai Ibrahim Jirma da hada mu a Facebook Live. Usman din nake cewa mu zama lafiya sai wani lokaci.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe murya.